إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي سادواء وانا مسلا تيمي البركة مسلا شغل علاج محمد إنجيمي أنان دمبوة روت أقرمي دقري أجهر برنو a wannan rana ta Litinin yau 24 ga watan Ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma shi yazo daidai da 14 ga watan Satumba miladiya ta 2009 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma. A yau muna cikin majalisi, za mu shiga majalisi na 22 ko to gabanin mu shiga ayoyin da za mu karanta mu fassara a wannan zama insha Allah. Abinda ya shafi zuwa gidan prison ko kuma abinda aka nema na taimako domin taimakawa ƴan uwanmu da suke a gidan prison. Ƴan uwa sun taimaka da abubuwan da aka bukata, musamman abinda ya shafi littattafai da alqur'anai. Jama'a sun ba da gudunmawa kwarai da gaske, an samu qur'anai masu tarin yawa, an samu littattafai na karatun addini masu tarin yawa. Alqur'ani kamili wanda daga Fatiha zuwa Nasi an samu wajen kwara guda 90, an samu juzu amma wajen 321, sannan sauran juzu'i daban-daban an samu wajen guda 46, mai juzu'i 5 an samu guda 40, sannan mai juzu'i 20 an samu guda 6, sannan an samu littattafai da suka shafi kamar 40 nawawiya an samu wajen 154, littattafan aqida, littattafan bulughul maram, riyadus salihin, littattafan tauhidi, su hisnul muslim da sauran littattafan addini. Wato an samu littattafai masu tarin yawa tsakanin qur'anai da kuma littattafan addini wanda sun kai jumlar 1,084. Sannan kuma sauran abubuwa da aka bukata irin su tufafi, an samu tufafi kusan set 200, sannan kuma an samu butar alwala dozin 7, tabarmi ne aka samu guda 2, har yanzu akwai tsananin bukatar tabarmi. Don haka ƴan uwa a gaggauta, gobe ne insha Allah karfe 10 za a je a kai wannan ziyara, a kai kuma wannan taimako. Ya kamata waɗanda suke da damar taimakawa, suke bukatar su sanya hannun jarinsu a cikin wannan aiki na alkhairi, su gaggauta kafin wannan lokaci. Akwai kuɗi da aka samu, jumlar kuɗi tsaba naira 28. Don haka har zuwa yanzu dai akwai bukatar tabarmin sallah, don haka kofa tana nan a buɗe. Ƴan uwa su ci gaba da taimakawa daga yau zuwa lokacin da za a tafi. Sannan wani bawan Allah ya ba da wasu kuɗaɗe don a ƴantar da wasu wanda suke tsare, irin waɗanda suka ci bashi suka kasa biya, waɗanda suka ɗauko rigima kuma suka kasa warware ta. To an samu wani bawan Allah ya ce to zai tallafa musu da abinda Allah maɗaukakin sarki ya hore masa ya ƴanta su. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki shi ma ya ƴanta shi daga wuta. Waɗanda duk suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda duk suke da niyyar taimako Allah bai ba su abinda za su taimaka ba, Allah ya hore musu abinda za su ci su sha su taimaka wa ƴan uwansu. Allah maɗaukakin sarki ya tayi mana tarayya gaba ɗaya mu cikin lada. Wannan tafiya ba kowa sai ya halarta ba, abinda dai ake so a sani gobe za a tafi, saboda wanda yake da bukatar ya sa hannun jarinsa a ciki ya gaggauta bayan da taimakon sa gobe za a je a kai wannan taimako karfe 10 na safe insha Allah. Muna cikin suratul Ra'di, muna fatan Allah madaukakin sarki ya bamu damar kammala ta a cikin ƴan kwanakin da suka rage mana insha Allah. Ba tabbas amma muna fatan haka. Jiya mun tsaya akan ayar wa fil ardi fitatun mutajawiratun. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان
Allah madaukakin sarki yace wa fil ardi qita'un mutajawiratun, kuma a cikin ƙasa akwai yankunan ƙasa waɗanda suke makotaka da juna, waɗanda suke dab da juna. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان. الله يأتي أتكين قصة أقول يوم كنا قصة لسكي ما سمك وتكا دجونا وأن لسكي قصة دب دب وجنات من أعناب دبونكي نئل بي وزرع دشوك شوكي ونخيل دبيني سنوان وغير سنوان. سنوان وأن لسكي دتوشي بداتا wa ghayru sinwanin, da waɗanda suke da tushe daban-daban. Yusqa bima'in wahidin, ana shayar da su da ruwa guda ɗaya. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, amma muna fifita sashin su akan sashi wajen ɗanɗano. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqinun, lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke masu hankali. Wato Ubangiji yana faɗar ƙudurarsa, yana faɗar ikonsa, kamalar ƙudurarsa wacce take nuna maka ɗayantakarsa, wacce take nuna maka allantakarsa, take nuna maka cancantar a bauta masa shi kadai, kada a hada wani da shi cikin bauta, domin shi ne yayi abin da babu wani wanda zai iya irinsa. Shi ne yayi abin da ya cancanci ya zama Allah abin bauta guda ɗaya. Ya faɗi ayoyin da suke nuna irin wannan wato wahdaniya tashi, da kuma cancantarsa da bauta, ayoyin da suke da alaka da sama, da kuma ayoyin da suke da alaka da ƙasa. Cikin ayoyin da suke da alaka da doron ƙasa da muke rayuwa a kai, Ubangiji madaukakin sarki ya faɗa mana abinda kowa da kowa na iya gani, na iya duba, ya ɗau izina, ya ɗau darasi a ta kansa. Su ne gonaki da Ubangiji madaukakin sarki ya shimfiɗa a doron ƙasa. Ga ƙasa nan wacce take, za a yi shuka a kanta, za a shuka abubuwa daban-daban. Ƙasa ce yanki-yanki ne na ƙasa daban-daban wanda yake makotaka da juna. A shuka dabino, a yi shuke-shuke na kayan abinci, a shuka kayan marmari. Kayan marmarin nan masu wanda suke masu kamanni daban-daban, a shuka ayaba, a shuka lemun zaƙi, a shuka lemun tsami, a shuka ainihin apple. Duk dai abubuwan da ɗan adam zai ci na kayan marmari ana shuka shi a doron ƙasa. Za ka ga a cikin wannan guri guda an shuka abubuwa daban-daban, ana kuma shayar da su da ruwa guda ɗaya. Ƙasa ɗaya ce, amma kuma an yi shuka a nan, an yi shuka a can, an yi shuka a can, an shayar da su da ruwa ɗaya, amma kuma kowanne ya fitar da wani abu mai ɗanɗano daban. ya fitar da wani abu mai launi daban, ya fitar da wani abu mai kala daban, girmansa daban, wato sun sha bamban wajen ɗanɗano da girma da kala, tare da cewa ƙasa guda ce, sannan kuma ruwa ɗaya ne yake shayar da su. Ya kamata a ce ɗanɗanansu guda ɗaya ne, tunda ƙasa ɗaya ce, sannan abin da ake shayar da su ruwa guda ne. Amma kuma sai gashi Ubangiji ya yi su mabambanta juna, tun daga kamanninsu da ɗanɗanansu da girmansu. Dabinai waɗanda za a shuka su, dabino ne wanda za a shuka tushe ne guda ɗaya amma yana da rassa daban-daban, wanda sun cure sun zama tushensu guda ɗaya amma kuma sun yi rassa daban-daban. Akwai kuma dabinan da kowane tushensa shi kaɗai shi ne sulwanu wa gairu sulwan. Allah ce yusqa bima'in wahid, ana shayar da su da ruwa guda ɗaya. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, amma muna fifita sashinsa, sashinsu a bisa sashi cikin ɗanɗano, wani ɗanɗanansa ya fi na wani daɗi. Ga shi dabino ne guri guda, an yi shuka a guri guda, sannan ƙasa ɗaya ce, sannan ruwa da ake shayar da wannan dabino guda ɗaya ne, amma kuma ɗanɗanansu ba lallai ya zama ɗaya ba. Allah ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin ya'qilun, a cikin wannan aiki da Allah ya akwai ayoyi, ba ma aya guda ɗaya ba, ayoyi amma ga mutanen da suke da hankali. Wannan yana nuna ya kamata ɗan adam ya yi amfani da hankalinsa, inda zai yi amfani da hankalinsa kuma zai gano irin wannan kudura ta Ubangiji, ya kadaita Allah maɗaukakin sarki da bauta. Allah ya ci gaba da cewa
أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الله يقول وإن تعجب, idan kana mamakin ƙaryata ka da suka yi ya Rasulullah, fa'ajabun qauluhum, ai babban abun mamaki shine faɗarsu, a idza kunna turaban, ashe yanzu idan muka kasance turbaya, a inna lafi khalqin jadid, ashe za a tashe mu cikin wata halitta sabuwa. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, Allah ce waɗannan sune suka kafircewa Ubangijinsu. Wa ulaika al'aghlalu fi a'naqihim, waɗannan sune waɗanda kukumai suke a wuyayensu ranar gobe kiyama. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, waɗannan su ne ma'abota shiga wuta kuma masu zama a cikin ta dindindin. Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama, ko yake gaya wa dukkan wani mai karanta alkur'ani, wa in ta'jab, idan har kana mamakin ƙaryata wadda suka yi wa alkur'ani ko ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama da suka yi, tare da irin abin nan da suke gani na hujjoji da dalilai waɗanda suke nuna Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bauta masa, shi kaɗai ne wanda ya cancanta a nufa da bauta, amma duk da haka suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, suka doge a kan shirka. Idan har kana mamakin wannan, ai babban abin mamaki shi ne su riƙa cewa a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, ashe yanzu idan muka zama turbaya, ashe za a sake halittar mu cikin wata halitta sabuwa. Wannan shine abun mamaki, tare da cewa sun yarda Allah ne ya halicce su, yaya za a yi wanda ya yi halitta da farko kuma ya dawo ya kasa maimaita wannan halitta? Ai da yin na farkon shi yake da wahala, ba maimaita abu ba. Da zarar ka yi abu da farko, to maimaita shi ba za ta zama wahala ba, bal ma a kiyasi na bil adama za ta fi zama sauki. Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alayk, Ubangiji shine yake fara halitta shine kuma yake mayar da ita. Allah ce wa huwa ahwanu alayk, wannan shine mafi sauki gare shi, wannan a mizani na tunanin dan adam kenan, amma a mizani na Ubangiji da halittar farko da ta ƙarshe babu wata da za a ce tafi wannan tafi wani sauki. Amma dan a nuna maka cewa a mizanin ka kai kayar da in kayi abu in ka tashi maimaita abun ba za ka wahala ba kamar yadda ka wahala a farko, shi yasa Ubangiji ya ce wa huwa ahwanu alayhi, ai fi tasawwurikum, ya kamata ku fahimci wannan. Amma a wajen Ubangiji ba a cewa ai halittar maimaita dan adam, wato sake tashi dan adam bayan mutuwa ya fi masa sauki, ha kudurar Ubangiji komai yana daidaita a cikinta. Sai dai Ubangiji ya faɗi wannan ne dalili ne wanda zai kusanto da fahimtar dan adam, zuwa ga tashin mutum bayan mutuwa. Wani abu ne da kafirai suka yi ta nanatawa, suka yi ta jaddadawa ko da yaushe, a iza kunna turaban wa izaman, a iza kunna turaban wa rufatan, a inna la mab'uthuna khalqan jadida. Yanzu idan muka zamo kashi muka rididdige, yanzu za a sake tashin mu zama wato wata halitta wata sabuwa. Bayan gashi da bayan gashi mun rubi mun zama kasa mun zama rididdigaggu. Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الله الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. كدوبا يدا اوبنجي يا كفا دليلي ا cikin wadannan ayoyi akan cewa dan adam dan me zai yi mamakin dawo da shi bayan mutuwa. Idan inda zai tsaya kalli dalilan da ubangiji madaukakin sarki ya shimfida, bai kamata yi mamaki ba, bai kamata yi mutu ba, bai kamata yi ƙaryata ranar tashin kiyama ba. Yayi mana misali, man yuhyi al'izama wa hiya ramim, ya manta shi sanda babu shi aka halicce shi. Am khuliqu min ghairi khalq min ghairi shay'in am humul khaliqun. Babu shi aka halicce shi, to daga babu yazo? Babu ma halicce sa ko shi ya halicce kansa? Tunda akwai Allah da ya halicce shi, dan me ba zai iya kuma maimaita halittar sa ba? Dan me ba zai sake halittar sa ba bayan ya rididdige? Ubangiji yace wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyi al'izaba wa hiya ramim. Allah sai yace a bashi ansa. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة والذي يحدث الدفركوشين زي ساكي بميتاتا سيتي وهو بكل شيء وهو بكل خلق عليم يا سنتكم وتهلتا واتو والذي يكيد إلم يكيد سن تيا يا كما بعضي إيس ميميتا أبن دير غايبا بابو شكا أميزان كنت أدام كن يدا إذا متن يا أبو ذي ميميتا إلنسا to dan menene shi wanda yayi halittar ba zai iya maimaita halittar sa ba, tare da cewa shine yake da masaniya da dukkan wani abu da yayi halitta. Wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar nara, bishiya ce wacce ke koriya tumfatiya wacce a gata nan danya ce shataf, amma kuma Allah sai ya fitar da wuta daga ciki. Wannan yafi mamaki ko halittar ku? Idan za ku yi mamakin dawo da ku, to sai ku yi mamakin wannan. Ka ɗauki bishiya, itace ne kore shar amma kuma ya fitar da wuta? Abu shakka akwai mamaki anan. To in ku akwai mamaki anan, dan me za ka yi mamakin dawo da kai? Fa idza antum minhu tuqidun, Allah ya sake cewa awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin an yakhluqa mithlahu ala an yakhluqa mithlahu, wanda ya halitta sammai da ƙasa sai ya kasa halittar dan adam, wanne ya fi girma sama ko kasa ko kuma halittar dan adam? Abu shakka halittar dan adam ba wani abu bane kiyasta halittar sama da kasa. To in yayi sama da kasa sai ya kasa yin ka, jiki da tsoka da jini? Allah madaukakin sarki ce bala wa huwa al-khallaqul alim, shine mai halitta ta abubuwan da yaso kuma mai cikakken sani. Sai ubangiji ya tsarkake kansa ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Duk abinda ubangiji ya so cewa zai da shi kun, abin kuma sai ya kasance. Zama ubangiji ce kawai abin ya zama ya samu, shikenan sai abin ya samu. To wanda yake da irin wannan kudura da ba ta da gaci, ba ta da ƙarshe, sai ya za a ce dan dan adam ya zama ya rikice, ba zai Allah ba zai iya tashi ba. Shine Allah madaukakin sarki yace ulaika allazina kafaru bi rabbih, waɗannan ba su ne waɗanda suka kafirce wa Allah, waɗanda suna ganin ayoyin Allah ƙuru-ƙuru amma kuma sai su rika inkarin su, to waɗannan su ne kafirai fa. Wannan ita ce ɗabi'ar kafiri. Wa ula'ika al-aghlalu fi anaqihim, waɗannan su ne waɗanda ƙuƙumai suke a wuyayensu. Yadda a nan duniya suka ƙuƙunce ƙudurar Allah, suka sa ƙudurar Allah cikin ƙuƙumi, suke ganin cewa ba za ta iya faɗaɗuwa ba zuwa dawo da mutum bayan mutuwa, to ranar gobe kiyama sakamakon su su ma a sa su cikin ƙuƙumi. Wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun, waɗannan su ne ɗan wuta, ma'abotan wuta kuma za su dawwama a cikin ta har abada, Allah ya kiyaye mu. Wa yasta'jilunaka
bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-mathlat wa inna rabbaka lamaghfiratun lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul 'iqab.
Allah ce wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, suna gaggauto, suna gaggauto maka, wato suna neman ka da ka gaggauto da as-sayyi'ah, wato mummunan sakamako, uquba, qabla al-hasanah, gabanin sakamako mai kyau, wato gabanin rahamar Ubangiji. Wa qad khalat min qablihim al-makan, alhalin misalai na al'ummomin da aka halaka sun riga sun gabace su. Wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim, lalle Ubangiji ma'abocin gafara ne ga mutane akan zaluncin su. Wa inna rabbaka lashadidul 'iqab, lalle kuma Ubangijinka mai tsananin ukuba ne. Ubangiji yake fadar irin taurin kan kafirai waɗanda suka ƙaryata ayoyin Ubangiji, suka ƙaryata dalilai waɗanda suke nuna wahdaniyya ta Ubangiji, suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kalubale iri iri, suna neman sa da ya gaggauto da azaba, ya gaggauto da bala'in da yake gaya musu in har gaskiya ne. Wato suna ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yake faɗa na cewa idan ba su yi imani da Allah ba, Allah na iya halaka su, na abin da yake labarta musu na al'ummomin da suka yi faɗa da manzanni da irin sakamako da Ubangiji ya musu mara kyau, sai suke ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama har suna ƙalubalantarsa. Idan har da gaske ne su ma a gaggauto musu da tasu, su ma mala'ikan da yake halaka al'ummomin da suka gabata, su ma Allah ya saukar da shi ya halaka su. Wa qalu ya ayyuha alladhina nuzila alayhi adh-dhikr innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin. Suka ce ya kai wannan da aka saukarwa wa'azi, wato kamar ce kai mai wa'azi, tunda ya ce musu wa'azi yake musu, to ba za su kira shi da sunan da ya kira kansa. Amma ai ba su yarda cewa saukar masa da shi akai ba, sun ce kagaye kirkirayi. To irin wannan wato tsokana ce, ce ya kai wannan da aka saukar wa wa'azi, innaka lamajnun, kai mai taɓin hankali, law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin, ka zo mana da mala'ikun mana su zo su halaka mu inda gaske kake. Allah ce ma nunzilu al mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzari, ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya, wato idan al'amarinmu na gasken gaske ya zo za mu saukar da su, to kuma in muka saukar da su babu sauran kuma a saurara musu. Suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al-hisab, ya Allah ka gaggauto mana da rabanmu na ukuba na azaba tun gamin ranar sakamakon tsayi, mu a kawo mana namu. Wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يسيا ubangiji idan har abin da da yake fada in har gaskiya ne, ya ubangiji kai mana ruwan zuwa su daga sama ko ka zo mana da azaba mai tsanani. Ganin cewa ubangiji ya jinkirta musu, ya kyale su, ko wala Allah sa tuba su gane su koma ga Allah, bai gaggauta musu da azaba ba, wannan ta sa suke yi wa Allah rashin kunya, suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tsaurin ido, har suna masa wannan kalubale, har suna masa irin wannan kalubale. Wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Allah madaukakin sarki yace idan muka dan jinkirta musu azaba zuwa ga wani lokaci ididdigagge kayyadajje, sai su ce to me yake hana azabar ta zo, bai kuluna ma ya hadisu, me yake hana azabar ta zo. Allah ce ranar da za ta zo babu wanda zai kare su, babu wanda zai iya hana wannan azabar ta fada a kansu ta auka musu. Haka kafiran farko suka rika ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin, ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin, ka zo mana da abin da kake mana alkawari in kai daga cikin manzannin ne da gaske. قالوا يا نوح قد جادلتنا واكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ya Nuhu kayi jayayya da mu, ka cika jayayya da mu, ka zo mana da abin da kake faɗa mana na azabar, in har da gaske ne abin da kake faɗa gaskiya ne. Allah madaukakin sarki ya ce wa qad khalaq min qablihimul masulat, alhalin misalai na waɗanda aka yi wa uquba ya gabata, ya riga ya shuɗe a gabaninsu, wato sun ji labarurrukan al'ummomin da suka yi wa Allah irin wannan rashin kunya, kuma da irin yadda Allah madaukakin sarki ya hada kasu, amma wannan bata sa ainihin sun rusuna ba, sun daina irin abin da magabatansu suka yi, wannan bata sa sun imani da Allah madaukakin sarki, sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Da ubangiji zai kama su da laifin su, da tun ya kama su jinkirta musu yake yi, walau ya'khudullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba, da ubangiji zai kama mutane da irin abin da suke tsoruta na laifuffuka a doron kasa, to da yanzu babu kowa a doron kasa, ubangiji da ya share kasar gaba daya ya gama da kowa da kowa. Shi yasa Allah ce wa inna rabbaka la zumatiratin lillahi ala zulmihi, ubangijin ka mai yawan gafara ne ga mutane bisa ga zalincin su, wato mai abuwa ne da kauda kai da sitirce mutane da ya musu sutura a nan duniya, gashi suna laifi suna saba wa Allah, suna yi wa Allah rashin kunya, amma ubangiji sai ya kauda kai ya yafe musu, ya kyale su, ya jinkirta musu, wannan yana daga cikin rahama ta ubangiji. Amma wannan jinkirtawa ba shi yake nuna cewa shikenan sun kubuta ba, ba shi yake nuna sun tsira ba, a'a, ubangiji ya kyale su ne har zuwa lokacin da ubangiji da ya shata musu na rayuwarsu ya kare, har zuwa lokacin tashin alkiyama, a lokacin za su raina wa aya zakinta. Allah ya ce wa inna rabbaka la zu magfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab, sannan ubangijin ka mai tsananin uquba ne, ubangiji ya hada waɗannan wato abubuwa guda biyu, abinda yake dauke da raja da kuma abinda yake dauke da alkhawf, wato sawa mutum kikkyawan tsammani da kikkyawan fata yadda zai nutsu da kuma yadda za a sa masa tsoro da firgitarwa a zuciya. Waɗannan su ne fukafukan da suke dauke da imanin mutum, wato alkhawf wa raja. Imanin mutum zai zama yana rawa matukar ya zan alkhawf ne babu ar-raja, ko kuma ar-raja ne babu alkhawf, sai ya hada waɗannan fukafukai guda biyu zai iya tashi sama, amma ba haka ba zai faɗi. In ya zan ar-raja ne kawai babu alkhawf, to zai ta saba wa Allah yadda ya ga dama. In ya zama alkhawf ne babu ar-raja, to zai ta ya'asu, zai yi ta fitar da kauna daga tsammani daga rahamar ubangiji, wanda wannan shi ma kuma shaitan zai iya ribatarsa ta wannan kofa, sai to tunda dai ma babu can din, to kakka rasa nan din ma. Saboda haka kawai ka zo mu ci gaba da hulɗar mu. To kaga idan aka samu alkhawf babu ar-raja, to akwai matsala. Aka samu ar-raja babu alkhawf, to nan ma akwai matsala. Shi yasa ubangiji yake hada abubuwan guda biyu, ya faɗi wannan sai kuma ya faɗi wannan. Ba a faɗar raja shi kadai a bar alkhawf, ba a faɗar khawf a bar raja. Ubangiji yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ubangiji yace suna gaggawa wajen bautata mana, suna kuma kiran mu raghaban wa rahaban, suna bauta mana tare da fata da kwadayi da kuma tsoro da kwarjini. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, سنا بوتا وبنجين خوفا تارد طرق وقوبة سنا كما دفاتا دفدين رحمة, فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فيكم يجي ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وبنجين سي هذا دك أبو بوم بدابي, فإن كذبوك حال إنسان كريتاك فقل ربكم ذو رحمة واسعة, ubangijin ku mai yalwatacciyar rahama ne, sai bai tsaya nan ba, sai ce wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin, lokacin da azabarsa kuma ta zo za ta auka wa mutanen da suke masu laifi, babu wanda ya isa ya ture wannan azabar ko ya ijita. Ubangiji sai ya hada wannan ghafirul dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi bil qawli, ya gafarta zunubi kuma ya karbi tuba kuma ya yi tsananin uquba. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم, نبئ عبادي كجيا وباينا نيمي يوان غافرا نيمي يوان جنكي سنوكما كجيا موسو شيواني ميس أنا wato wa anna azabi huwa al-azab al-alim kuma azaba ta mai tsanani ce mai radadi ce ubangiji ce inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ubangijin ka mai yawan mai gaggawar ukuba ne sai kuma yace wa innahu laghafurur rahim mai yawan gafara ne to waɗannan duk suna nuna ma mai wa'azi dole ya rika hada biyu kada ya zama kullun abinda zai yi ta gaya wa mutane abinda za su saki jiki kuma su shantake sai to ashe ma rahamar Allah din ma shikenan ma ashe ko ma zai muka yi ma akwai wanda yana ganin shi tunda baya shirka shikenan shi ya haye su dubin tsira a inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'a saboda haka Allah zai gafarta masa ko bai dace ba haka nan wanda zai rika tsorata mutane kullun har ya sa su rika ganin ma kawai addinin ma ba shi ko ba sai shiga kawai za su yi bata bakatantan ne su ba nan ba can abinda bahaushe ke cewa mutuwa almuru wato nan an cinye can kuma ba a hada ba ka dan ka bar nan an cinye abincin can kuma ba a gaba ba saboda haka ba a so ka zama ka dauki janibin raja shi kadai wadanda suke daukan janibin raja su kadai sune murji'a almurji'a wadanda suke cewa la yadurru ma'siya ma'a al-iman in dai kai mu'mini ne to sabon Allah ka ba zai cuce ka ba suka ce kama la tanfa'u ta'atu ma'al kufr kamar yadda in kai da'a kana kafiri ba za ka amfane ka ba to haka nan sabon Allah ba zai amfane ka ba zai cuce ka ba in kana mu'mini shikenan suka sa mutane suka rika yin abinda suka ga dama waɗannan sun ɓace hanya su kuma haruriyun al-khawarij su kuma babu abinda suka sa a gaba sai tsorata jama'a sai firgita su babu alamar tausayawa babu alamar rahama babu ba a karanta mutane abin da ya shafi rahamar Allah sai dai azabar sai dai ayi ta kiran bala'i to su ma sai suka ɓace hanya wasu kuma sai su ahlus sunna su kuma sai suka hada duka janibin biyu don haka sai a ciza sai kuma a hura Allah ce wayaqulul ladina kafaru
laula unzila alayhi ayatun min rabbih innaka anta munzir ولكل قوم هاد
Allah ce wayaqulul ladina kafaru kuma waɗanda suka kafirta din nan suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbih me ya hana ba a saukar masa da wata aya daga ubangijinsa ba innama anta munzir Allah yace kai mai gargadi ne kawai wali kulli qaumin hat kuma ko wadanda mutane suna da mai shiryar da su wato wadanda suka kafirta suna kalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallam ba dare ba rana cewa yazo musu da wata aya wato wata mu'jiza ko dai yazo musu da irin mu'jizar annabi Musa shi ma yazo da sandarsa ko yazo da hannunsa mai haske ko ya da kitirku ya bare biyu ko yazo da irin mu'jizar annabi Isa shi ma ya rika raya matacce ya rika ba mara lafiya waraka ko kuma a'a wasu mu'jizozi da su suke ganin ya kamata yazo da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka amma suka rika kalubalantarsa cikin izgili in har kai da gaske Allah ne ya aiko ka to kagan mu nan a Makka duk duwatsu ne ka share duwatsun nan gaba daya idan ka share duwatsun nan kawai mu ga ka fito mana da idanuwar ruwa marmaro na ruwa ya rika gudana ko kuma ka kawo mana wasu gonakai na inabi da inabi da dabino sannan kuma gonakan in kai ka sa koramin su rika yawo a tsakiyarsu ka keta koramin su rika kwarara sosai ko kuma ka jeho mana sama ka ballo ta ta faɗo mana ko ka zo da mala'iku da Allah din gaba ɗaya mai ido da ido da su mu tambayi Allah kai ka aiko shi ce ba aiko su mala'iku su shaida ko kuma kawai mu ga kana hawan sama ba matattakala ba igiya kuma in ka hawo ba za mu yadda ba sai ka sauko mana wani littafi mu rika karantawa وقالوا لن نؤذن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فذوب إلو من أبوه بطي ألوك تشيبه ده abubuwa guda bakwai kuma waɗanda suke manya-manya. Lan nu'mina laka, ba za mu taɓa imani da kai, ba za mu taɓa yadda da kai ba, hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. A maka fa ake maganar nan ba, duk duwatsu ne. Yanzu ma an kaje za ka ga duwatsun yadda ya cinye garin Makka bare a da, yanzu ba duk an sassaƙe wasu. An sassaƙe wasu, an yi tituna, an yi gidaje, an yi waye, a da fa ba haka bane, duk kusan Makka ko ina ka duba dutse. To wai sai ya rika bugo musu da ruwa ta ƙasa, ko kuma ya zama yana da wata katafaren gona, wani katafaren gidan gona gaba ɗaya, bayan ya share duwatsun kuma ya zo shimfiɗa gidan gona a gurin. Gonan nan da inabi da dabino, kuma a ruwa su rika yawo, ya rika ratsa gonar yana ƙuranya. تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، كو كتيوه منا كربتو منا سما كمين لكتي ذات يربتو منا كربتو منا إذا دمت، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، كو كذول ألا دملائكو مغنس إدو لإدو، أو يكون لك بيت من زخرف، كو يزمن كان دي قدانا نزيلاريا. النبي صلى الله عليه وسلم دا يكي كيوان دبو بي ana sallamarsa kafin a aiko shi ba kiwo yake yi ba. Kana yar'a hanaman li quraish li ali makka ala qararib, yazo kuma yana mutajara da mali Khadija, wai shine wai yanzu kawai ya gina gida na zinariya. Tunda kuke a duniya kun taba jin wanda ya gina gidan zinariya? Kawai aga annabi ya yi gidan zinariya. Aw yakuna laka baytun min zukhruf aw tarqa fi as-sama', ko kawai maganka kana hawa sama, kan mu ga kasa tsani ko igiya, a mu ga kawai kana taka iska kana yin sama. Walan nu'mina li ruqiyyika, ko ka hau saban ma ba za mu amince ba. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sai mun ga ka zo da wani rubutaccen littafi a hade ka ba mu karanta a ciki, a ce eh mu muka aiko shi. To tunda kun ce Allah yanzu da kansa, kuma menene za ku ce a sauko da littafi ya karanta? Shi ne Allah ya ce masa duk su gama wannan abun, ka gaya musu kai mutum. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ni mutum ne. Yaushe za ku ce mutum irin ku mai halitta irin taku ya share duwatsun da ke garin Makka, ya kawo ƙoramu, ya yi gidan zinari, ya yi waye, ya yi waye? Ni mutum ne, fati Ubangiji ya bani saƙo, ya bani risala. Shi ne anan Ubangiji ya ce innama anta munzir, kai ne gargaɗi ne, ba kai ne mai kawo ayar ba. Hauraka in za su yi imani, su yi imani da kai, in ba za su yi imani ba, al'amarin imaninsu ba a hannunka yake ba. Wani kulli qaumin haji, ko waɗanda mutane akwai mai shiryar da su, ko waɗanda mutane Ubangiji ya aika musu manzan da yake musu wa'azi domin su shirya. A nan ko dai ta zama hidaya ce, hidaya ce ta bayan, hidaya ce ta da'awa, sai yanzu ana nufin manzanni, ana nufin masu karantarwa, ana nufin masu kokarin kawo gyara. Wali kulli qaumin had, ko waɗanne mutane akwai masu shiryar da su, ma'ana masu nutsar da su, su nuna musu gaskiya. A ko ina ana samun wannan, don haka kai ma ɗaya ne daga cikin hudal waɗanda suke nuna wa mutane gaskiya, suke shiryar da mutane zuwa ga shiriya. Ko kuma ya zama hidaya, ana nufin hidayat tawfiq, sai ya zama alhadi, anan shine Allah. Ko waɗanda mutane da kaga sun shirya, Allah ne ya shirya da su. Saboda ka shirya su ba a hannunka take ba, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ba ka shirya da wanda ya so shirya ta karba ta gamsuwa ta imani. Kana iya ka shirya da wanda kake so, shirya ta bayani, amma shirya ta gamsarwa, shirya ta ayyada, a karba, a yi imani, a saduda, wannan aikin Allah ne. Allah ce Allahu
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.
الله يا شيخ بدا زانا فالصادر قدر السا ديال وتتشن إلى منزا waɗanda suke nuna sifa ta Ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa, a bar bauta ma dukkan wani abin da ba shi ba. Ilimin Ubangiji yana da faɗi, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Ubangiji yana sane da abin da kowace mace take ɗauka a cikinta. Wa ma tazidu al-arham, da abin da mahaifa ke ragewa. Wa ma tazdad, da abin da take ƙarawa. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar, kowane abu Ubangiji ya sanya shi a wajensa daidai gwargwadon yadda ya tsara shi. Alimul ghaibi shine masanin abinda yake boye, wash shahadati da abinda yake sarari. Al-kabiru shine wanda yake babba, al-muta'al kuma madaukaki, wanda yake da daukaka ta sifa da kuma daukaka ta zati. Allah ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Ubangiji yana sane da abinda kowace mace take dauke da shi a cikinta. Kamar yadda Allah ce wa ya'lamu ma fil arham, Ubangiji yana sane da abinda yake cikin cikin mahaifa, wanda wannan yana daga cikin mafatihul ghaib al-khamsa. Mafatihul ghaib al-khams allati la ya'lamuha illa Allah, inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha 'alimun khabir. Ubangiji shi ya san waɗannan abubuwa guda, wato guda biyar, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuhunna illa Allah, su ne mabudan gaibi guda biyar, babu wanda ya san su sai Allah. Duk wanda zai ce zai kalubalanci Allah wajen sanin waɗannan ƙarya yake, ba zai san su ba. Daga ciki akwai wa ya'lamu ma fil arham, Ubangiji ya san abin da yake cikin mahaifa. Sai wani ya ce to ai yanzu ma, wato ilimin zamani, likitanci, ana gane abin da yake cikin mahaifa, mace ce ko namiji ne? Ce to shikenan, ashe kenan wannan bai takaita ga Allah ba. Al-ilmul hadith ma, ilimin zamani ma yana gano wannan. To kaga duk wanda zai yi wannan magana, babu shakka bai san waye Allah ba, kuma bai ma fahimci abinda ake nufi da wa ya'lamu ma fil arham. Kaga Ubangiji da ya tashi ya ce wa ya'lamu ma, bai ce man ba, dan ma ka kanzaci cewa jinsin kawai ake magana, ma fil arham. Don haka duk abinda yake cikin wannan, da yake da alaka da wannan abu da yake cikin mahaifa, Ubangiji ya san shi. Saboda haka yayin da aka sanya dugon maniyyi a cikin mahaifa, Ubangiji ya san namiji ne ko mace ce. Daga dugon maniyyi ya san namiji ne ko mace ce, ya san daga wannan namijin za a yi wasu mazajen ne kuma bayansa, ko ko a mata ne za su biyo bayansa, ko ko a takudawa za a yi. Lillahi mulku samawati wa khuluqu wa khuluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Wane ne zai iya baka wannan labarin? Akwai wani likita zai baka wannan labarin? Dugon mani yana dugon mani, Ubangiji ya san me za a haifa, bayan shi kuma me zai biyo baya, namiji ne, maza ne za su bi ba, ko mata ne, ko cakuɗa za a yi, ko ku a wannan dugon mani ma mutuwa zai yi a cikin mahaifa, ba zai yi rai ba, ba zai zama ɗa ba. Sannan in ɗan ne, dogo ne, gajere ne, Ubangiji ya san, fari ne, baƙi ne, Ubangiji ya san, mumini ne, kafiri ne, mutumin kirki ne, mutumin banza ne, Ubangiji ya san, mai kuɗi ne, mara wato talaka ne, mai mulki ne, mabiyi ne, Ubangiji ya san, mai ilimi ne, jahili ne, Ubangiji ya san. Waɗannan abubuwa waye zai iya maka bayanin su fillatillah haka? To kuma a ce an gane cewa ai namiji zaki haifa ko mace zaki haifa, wannan wani abu ne wanda daman can matan da suka saba haihuwa suna iya ganewa. Akwai matan da Ubangiji yake ba su wannan zaka'i, wacce ta saba haihuwa, daga zarar ta yi ciki ya fara girma, za ta gane cewa irin wannan yanayin cikin na mace ne ko na yanayin cikin na namiji ne. A ce ka gaba macen da take kauya ma da bata san wani abu boko ba ma tana iya baka wannan labarin. Akwai matar da ta je gurin likita bayan an auna saboda wannan kwarewar da take da shi, bayan auna aka ce namiji ne, ta ce mace ce, suka yi ta jariya da likita har lokacin haihuwa yi, sai gashi ta haihu mace, sai likita ya ji kunya. Ashe ka ga wannan abin da yanzu ake tutiya da shi ba wani abu ne sabo, inda yana a san namiji ne ko mace ne, kansa sama yake ko kasa yake, wani abu ne ba shi, ba shi ake magana ba. Ma tahmilu kullu unsa, ma tahmilu kullu unsa wa ma tazidu al-arham, cikin nan zai yi wata bakwai ne, zai yi takwas ne, zai yi tara ya cika ko ba zai cika ba, Ubangiji ya san wannan. Shi ne wa ma tazidu al-arham, da abinda cikin zai ainihin a tauye, wato abinda zai tauye na lokuta, na kwanaki, na watanni, wa ma tazdad, abinda zai karu wato ya cika. A wajen fassarar wa ma tazdad, malamai suna da wato fassara daban-daban musamman magabata, wasu suka fassara wa ma tazidul arham da cewa bari ake nufi, wa ma tazdad kuma wanda zai cika ya zama da cikakke a haife shi. Wasu suka ce wa ma tazidul arham ana nufin wanda za a haifa na kasashe, wa ma tazdad da wanda zai cika ya fito kamalinsa. Ubangiji baya halittar mutum sai fi ahsani taqwim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, duk sanda kaga an haifi da wani aibi a cikin mahaifiyarsa ya samu aibi, ba wai tun farkon halittarsa haka Ubangiji ya yi shi da aibi, daga baya aibin yake samunsa, amma Ubangiji ya halicci mutum fi ahsani taqwim, cikin mafi kyan kira, mafi kyan gini, haka Ubangiji yake halittar dan adam. To ma tazidu al-arham, suka ce ana nufin abinnan watannin da za ta yi, wa ma tazdad kuma da wanda zai karu, wato tazidu ko ta rage akan wata tara, tazdad ko ta kara akan wata tara, cikin magabata akwai waɗanda suka yi wannan fassara. Amma daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce ba yadda za a yi mace ta wuce wata tara ɗin nan da Allah ya tsara, mace tana haihuwa a kanta. An samu wasu kissoshi a da wanda sun yi tasiri wajen gina cewa mace za ta iya yin ciki shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku ma. Har Imamu Malik yana cewa ga Muhammad ibn Ajlan nan maƙotanmu ne, babarsa sai ta ɗau cikinsa shekara uku tana fama da cikinsa. Lokacin da ake tambayarsa cewa ciki zai iya wuce wata tara, ya ce ga Muhammad ibn Ajlan, wani malamin Madina ne, ya ce babarsa ta yi cikinsa wata shekara uku. Ibn Hajar a cikin Muhalla ya yi magana a kan wannan ishu ɗin, ya ce ba zai yiwu ba. Wata taran nan wa kullu shay'in inda wa maqdar, wata taran nan da Ubangiji ya tsanya shi ne watannin ciki ba ya wuce wannan. Ana iya samun alhamlul wahmi, wato mace ta rika tunanin ciki gare ta alhalin ba ta da ciki. To a da can sai a ta gamsu tana da ciki, sai kuma ƴan uwanta su gamsu tana da ciki, alhalin ba cikin bane, ta ji wani ƙabe-ƙabe haka a cikinta. Saboda haka sai a yi ta zama a haka, ana ta ciki gare ta, ciki gare ta, ta yi shekara a haka, ta zarta shekara har kuma lokacin da cikin gaskiyan zai faru. To kuma sannan idan watannin cikin gaskiyan kuma ya zo ya haɗu da waɗancan kwanakin da aka yi ta lissafa mata, sai a ce cikinta ya yi shekara biyu. Alhalin wancan duk ba cikin ba ne, babu ne kawai, zato ne kawai ake ta yi wa lissafi. Ƙarshe da na gaskiyan ya zo aka haɗa da shi, sai aka haɗa da lissafin zato ɗin, sai aka yi jumilla, sai ya ba da shekara biyu, shekara uku. Amma babu wani nassin da yake nuna cewa mace tana wuce watanni tara ɗin, ƙararren nassi babu shi. To wannan shi ne abinda Ibn Hazm a cikin Muhalla ya tsaya ya yi jayayya a kansa, wanda daga baya kuma likitancin zamani ya tabbatar da wannan. Shi a lokacin ba yana kallon abin ba ne ta fuskar likitanci, ta fuskar tsari da zubi da Ubangiji ya yi na tafiyar da tsarin rayuwa, a haka ya yi shi. Saboda haka shi ya kalli wannan janibin, amma daga baya likitoci da suka zo suka yi bincike sai suka samu natijar da Ibn Hazm din yake faɗa ita ce sautari mata sai zo suke suna da ciki a auna a auna ko ba ba haka ciki amma kuma gashi nan cikin yayi tsoro haka kamar mai ciki haka sai ta zauna da tumbi tana san ciki ne ba za ta yadda da abin da likita yake gaya mata ba ta haka za ta yi ta lissafi a haka har lokacin da za ta samu kuma cikin sai ta ɗora da wancan lissafin tsoho shikenan sai a samu wata jimilla sai a ce to gashi cikin ya zauna a ciki shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu ko shekara uku Allah madaukakin sarki ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu a gurin ubangiji yana da gwargwado yadda ubangiji ya tsara shi ubangiji madaukakin sarki ya tsara ajalin mutum da gwargwado ya tsara arzikin mutum da gwargwado ya tsara ilimin mutum da gwargwado komai nashi ubangiji ya yanka gwargwadon abin da zai bashi rabansa tun yana ci kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda kuke karanta shi a cikin arba'un an-nawawiyyah hadisi na hudu yadda ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda ake halittar mutum a cikin babu don haka komai duk wani bajet na rayuwarsa ubangiji ya riga ya masa tun yana cikin sa wa kullu shay'in shine ma'ana wa kullu shay'in indahu bi miqdar saboda haka shi yake bada shi yake kasa ajali wanda ajalin sa yazo to siya abin nan lokacin da da wata yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta turo tana gaya masa cewa akwai danta yana kakarin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya same shi yake ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma yace famuruha fal tasbir wal tahtasib annabi yace aje a gaya mata a ce Allah madaukakin sarki shike da abin da ya karba shike da abin da ya bayar abin da ya karba daman nashi ne abin da ya baya kama daman nashi ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu a wajen ubangiji yana da ajalin sa da ya aje masa famuruha fal tasbir ko umarce ta yi hakuri ta jure wal tahtasib ta nemi ladanta a gurin ubangiji Allah ce alimul ghaibi shi ne ya san abin da yake boye wa shahadati da abin da yake sarari abin da duk yake boye ubangiji ya san da shi ya san kuma da abin da yake sarari wanda kowa da kowa yake gani babu wani abin da yake boyewa ga ubangiji al-kabiru shi ne babba wanda akbaru min kulli shay ya fi dukkan wani abu da zaka ce masa babba to girman ubangiji ya fi wannan al-muta'al kuma madaukaki akan dukkan komai saboda haka ya kewaye komai da ilimin sa qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin sa ya kewaye komai udara ta tarin jayi komai don haka kowa dole ya sadu da gare shi ko ya so dole ya mika wuya ga kaddarar ubangiji da kudurar sa Allah madaukakin sarki ce sawa'u
wa minkum man asar wa qawla wa man dara wa ومن هو مستقبل بالليل وسارق بالنهار
له معقب
هو عتبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ولا لهم
Allah ya ce sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakfin bil-layli wa sarihun bil-nahar sawa'un daidai ne a gurin Allah minkum man asarra al-qawla wanda ya bayyana ya koye magana daga cikin ku wa man jahara bihi da wanda ya bayyana maganar sa wa man huwa mustakfin bil-layli da wanda yake buya cikin dare wa sarihun bil-nahar da mai fitowa da rana tsaka duk waɗannan Ubangiji a gurinsa abu ɗaya ne, saninsa game da waɗannan abubuwa babu bambanci. Yadda yake sanin wanda ya fito ya faɗi magana, wanda ya bayyana ya boye maganarsa a asirce, a raɗa ya faɗe ta, ko a zuciyarsa ya faɗe ta, da wanda zai fito ya bayyana ta, kowa da kowa ya ji, ko ya sa loudspeaker, ko ya shiga gidan radio ko television, ko ya shiga BBC, da wanda zai a cikin ɗakinsa, daga shi sai kansa ba ma wani tare da shi, a gurin Allah duk ɗaya ne. Wa man huwa mustakhfin bil layl, da wanda zai ɓoye cikin dare, cikin duhun dare, yayi aikace-aikacensa, yayi abin da tsarface-tsarfacensa a cikin dare, yana ganin babu mai ganin shi. Wa saribun bin nahar, da wanda zai fito cikin rana, cikin tsakiyar rana, garjin rana, kowa yana ganin shi, yayi duk abin da zai yi, duk abin da zai faɗa, ya aikata duk abin da zai aikata, a gurin Allah duk ɗaya ne. Ilimin Ubangiji babu fifiko tsakanin abin da aka bayyana da tsakanin abin da aka ɓoye, ko tsakanin abin da aka yi cikin duhun dare, ko tsakanin abin da aka yi shi da rana. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, in zaka bayyana maganarka to kaje ka bayyana, in ba ma zaka bayyana ba Ubangiji ya san abin da yake sirri ne, ya san abin da yafi sirri koyuwa, in akwai abin da yafi sirri koyuwa Ubangiji ya san shi. Don haka Ubangiji ya san wannan, Ubangiji ya san abinda muke yi a ɓoye, ya san abinda muke yi a sarari. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu, Ubangiji ya san abinda kuke ɓoyewa da wanda kuke bayyanawa. Aisha radiyallahu ta'ala anha, lokacin da Khawla bintu Thalaba ta zo ta sami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tana gaya mata irin abinda mijinta ya faɗa mata na zihari, na cewa anti alayyaka zahari ummi, ya yi zihari da ita, ya daidaita ta da mahaifiyarsa, ya ƙaurace mata bayan gashi sun yi ‘ya’ya. Ta zo tana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya za a yi harumci alaihi, kin zama haram abunsa, don haka babu wani abin da zan iya yi miki. To a lokacin Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da faɗarsa, qasami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. A wannan lokacin sayyidatuna Aisha tana bakin kofa, tana tsaye, tace a lokacin da wannan mata ta zo tana magana, ni wani abin da take faɗa bana ji, gani a gidan, ita ma gidan ta shigo, amma kuma ba na jin wasu kalmomin da take faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama, amma kuma gashi Allah bin fauki sab'i samawati ya ji abin da take faɗa. Aisha tace subhanallazi wasi'a sam'uhu al-aswat, arki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci dukkan muryoyi, wallahi laqad ja'at al-mujadila tashtaki zawjaha ila rasulillah wa ana fi janbi al-bayti wa innahu la yakhfa alayya ba'd kalamiha. Tace ga mai yayayya ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama tana karar mijinta, tace ina kusa da wato bakin kofar daki, tace amma wata magana da take faɗa bana ji, bana fahimta. Fa anzalallahu azza wa jalla qawla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Ubangiji yace ya ji maganarta kuma ya ji tattaunawarsu, babu shakka Ubangiji sam'uhu wa sai al-aswat kullaha, duk abinda muke faɗa da kowane irin yare muke faɗa da kowace irin murya muke faɗarsa, kowace irin bukata muke faɗa a cikinsa, Ubangiji yana ji kuma zai saurara, kowa zai biya wa kowa irin bukatarsa. Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa, ya bamu gamdakatar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.